daga nan birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na BYA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da numar da dalal sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana kuna iya kawo mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na boahausa.com Assalamu alaikum assalamu alaikum yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Alheri Dress Abdu da sauran abokan aiki muka sake da muku don sabon shirin a daidai wannan lokacin kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar Juma'a Alza ta gabatar da shirin tsintsiya madaurin ki daya daga bisani Ibrahim ka Almasi Garba ya kama ni shirin jawabai daga dattawa haka kuma albarkacin watan Ramadan zamu ji tasirin azumi akan matasa sai kuma labaran wasanni daga Najeriya amma kafin mu kai ga shirye-shiryen namu sai mun fara da shin cikakkun labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu Asusun tallafawa kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya yayi gargadi da cewa ruwan sama da ake tafkawa kamar da bakin ƙwariya a Somalia Yana jefa ɗaruruwan ƙananan yara cikin matsanancin haɗarin kamuwa da cututtuka da kuma mutuwa. Al'ummar ƙasar Somalia sun ji daɗin ganin faɗuwar damina bana bayan an shafa shekaru ana fama da ƙarancin ruwa da fari da ya haifar da yunwa a waɗansu sassan ƙasar. Sai dai wannan begen samun ruwan yanzu ya koma bala'in ambaliyar ruwa da rasa matsugunai da yiwuwar ɓarkewar cututtuka. Asusun UNICEF ya ce kimanin mutane 230,000 da ambaliyar ruwan ya raba da mahallansu tun watan Afrilu ƙananan yara ne da a halin yanzu suke zaune a wuri mai cinkoso kuma cikin yanayi mara tsafta kakakin asusun UNICEF Christophe Bolerac yayi gargadi da cewa ƙananan yara da ke fama da tamowa waɗanda ke zaune cikin wannan yanayin suna fuskantar barazanar kamuwa da cututtuka
The rains spread disease that are particularly deadly for malnourished children with exhausted fragile immune systems. While we have not seen a spike yet, the risk of further outbreak is high and compounded.
Yace ruwan saman yana yada cututtuka dake da hadarin gaske ga kananan yara dake fama da matsananciyar tamowa da rashin karfin yakar cututtuka a jika. Ko da yake kawo yanzu bamu samu barkewar cututtuka ba, hadarin yana da girman gaske kuma ambaliyar ruwan yana kara tsananta lamarin. Papa Roma Francis ya shedawa shugabannin kamfanoni mai na kasashen duniya cewa komawa yin amfani da makamashi da baya gurbata muhalli wata gagarumar kalubala ce a tarihi. A ranar ƙarshe ta taron kwanaki biyu da ake kammalawa yau Asabar, shugaban ɗarikan Katolika ya yi kira ga shugabannin kamfanonin su tanada wutar lantarki ga mutane miliyan 100 da ba su da wuta. Sai dai yace ana buƙatar yin haka ta hanyar da ba ta da illa ga muhalli ko kuma al'umma yanzu ko zuwa wani lokaci nan gaba. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rubuto cewa an gudanar da taron ne a kadaice a cibiyar nazarin kimiyya ta fadar Papa Roma. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe wani sojan Amurka na musamman yayin da aka kuma jiwa waɗansu hudu rauni. Lokacin da kungiyar da ake alakantawa da Al-Qaeda ta kai hari jiya Juma'a a wani wuri da ake gina karaman sansanin soja a kudu maso yammacin kasar Somalia, an kai harin jiya Juma'a ne a wurin da ke tazara kilomita 50 da birnin Kismayo, yayin da dakarun Amurka ke taimakawa takwarorinsu na kasashen Somalia da Kenya gida wani wurin aikin soja. Daga cikin ayyukan da rundunar sojin ke gudanarwa na kakkaɓe mayaka da kungiyar ta'addanci ta Al-Shabab daga wannan yanki. Bisa ga cewar jami'an rundunar sojin Amurka. Shedu sun ce an kai harin ne kusa da garin Sangumi lokacin da dakarun Amurka da Somalia da kuma Kenya suke gina waɗansu ramukan shingaye na kariya suna kuma kakkafa waɗansu hanyoyin kariya. Suka ce mayakan sun fara da jefa nakiyoyi kafin suka bude wuta kan dakarun. An tura jirgin helicopter domin ɗaukar waɗanda suka ji rauni. Daga ƙarshe kungiyar Taliban ta sanar yau Asabar cewa za ta tsagaita bude wuta kan dakarun tsaron gwamnati a duk fadin Afghanistan a cikin kwanaki uku da za a yi bukukuwan sallah a ƙarshen watan azumin Ramadan. Tsagaita wutar ta zo a daidai lokacin da aka bada umarnin dakatar da yunkurin murƙushe kungiyar Taliban na tsawon mako guda da shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani yayi da zai fara aiki ranar 12 ga wannan wata na Yuni. Wata sanarwar da kungiyar mayakan ta fitar ta ce shugaban kungiyar Taliban ya kuma umarci mayakan kada su tarukan su a wuraren da farin kaya suke zaune a lokacin hutun sallah domin al'ummar kasar su sami sukunin bukukuwan sallah cikin kwanciyar hankali da lumana. Sai dai sun lashi takobin ci gaba da kai harhare kan dakarun kasashen ƙetare da Amurka ke jagoranta a kasar. Wannan ne karan farko tun shekara ta 2012 da kungiyar mayakan mai kaifin kishin Islama ta tsagaita wuta a Afghanistan, inda a halin yanzu take iko ko kuma hankoran kwace ikon rabin larduna 407 na kasar Afghanistan.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Fadalla, to masu sauraro yanzu za mu koma gefen baiwa Jummai Alfiri don ta gabatar mana shirinmu na gaba.
Tsiya
madaurin ki daya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da tsintsiya madaurin ki daya. Yau za ku ji ra'ayin wasu matasa akan yadda su suke ganin za a samu zaman lafiya da kuma ra'ayin wani tsohon dan majalisa Musa Lawan Birniwa akan damuwarsa game da rikici da ake yi tsakanin makiyaya da manoma. Bari mu fara da ra'ayin matasan.
Sunana Hussein Ibrahim Inkiya Hussein Ngushi. Har yanzu da raba da wannan lafiya ne gamu da mu yaran talakawa. Abin da ya bamu mutum kawai yaran talakawa ga kasanawa. Yanzu ka dauka kaman misali ne. Kowa ya ga sani a duniya da ranar safi ba inda nake zuwa an kawai gari sai wajen aiki. Na kan zo in zauna in fi sama da sati ba inda ko ci. Ba wai dan ban iya bana iya to babu aikin. Yanzu abin da ke faruwa an ce matasa a zauna lafiya, ana so matasa a zauna lafiya. Di yaran da ya fara zuwa wajen aiki yau ya kai wani lokaci na koyan aiki, yakan so ya samu tarosisi a jikin shi, yana da hidima, yana so ya taimaki iyayen shi ya taimaki kanshi. Dan kuma yau matashi bai je ya koyi sana'a ba, yana so ya je makaranta. To abin da ke faruwa yau in ka ce yaro ya je makaranta, to da ya zo dan talaka da yayi waya ya gama makaranta kenan. Kafin ya samu ya ci gaba ba karamin aiki bane. Yau dan me kuɗi na gama makaranta, wani ma ba sai ya yi jam ba, ban ga gana da hanya zai dauke shi kai shi private university zai je ya ci gaba da karatu. Dan talakawa a to ta yara a ci yaro a zauna lafiya. Yau yaro ya tashi ba inda zai je da safe, ba makaranta, babu wajen zuwa. To yara iya ga abun mutum hankalin shi bai kai wajen ba. To saukin shi abin da ke rage gadadi in kana da wajen zuwa kana koyan aiki duk yanda ka tashi da safe zaka tafi sai ga Allah ya taimake ka.
Sunana Buliya Ali Suleiman, wanda nake a unguwar Galadanci Kwanar Disu Kano State Gwale local gamma. Ni a ta anawa tunanin mutum ya rena sana'a koya ci koya sana'a take ka dauka kai kada ka zauna ka zama dan zaman banza da sauransu, da kuma zuwa makaranta kai aiki da abin da ka nemo a makaranta. Ita kana'a wallahi Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa kana'a wadata zuci kenan. Indai ka nemi dan karamin abu kai wadata zuci, to in Allah ya yarda zaka samu albarkaci da kuma addu'a ga iyaye na gida da sauransu. Duk inda aka ga mutum kada a abin nan din su, duk inda zashi a masa addu'a. Sannan zaman lafiya, zama ga samari suna zama su zauna su tahira da sauran rasulsu. Hirar banza, hirar bal tana kawo rashin kwanciyar hankali. In ka zauna kai kadai ibin ka tafi karatu da sauransu ko makaranta ko inda ake tafsiri ka zauna, za ka karu da wasu abubuwa, yana ya rage wannan kucine-kucine.
Bamayi dumudu bamayi an cuce mu, dumudu an cuce mu, bamu da aiki dumudu bamu da aiki. Ba'abam, dumudu ba'abam, mun basu da Allah, dumu mun basu da Allah. bamai dumu du bamai an cuce mu dumu du an cuce mu
haka ne. Wannan shiri na tsantsiya madaurinki daya yana zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ra'ayin
Honorable Musa Lawan Birniwa dan majalisa ne jamhuriya ta biyu, kuma na fito ne daga Jigawa har Birniwa lokar da mai sakon da nake da shi ne na farko dai kamar yanda shekarun mu suke bai kamata ba mu bar wasu abubuwa su zo mu yi shiru kuma daga baya yazo cuce mu gaba daya. Saboda haka akwai abubuwan da yake faruwa game da gandun daji ko foreign government reserve wanda aka yi wajen shekara 80, to yanzu wasu sun shigo a daman wannan siyasar ana sayarwa mutane, kuma wannan abu mu ganin mu zai kai mu gwani fitina wanda banda Allah ba wanda ya san iyakarsa. Shi yasa nake so in yi magana tun da wuri shugabannin da abun ya shafa su dauki wani mataki. Gwamnatin jiya ko gwamnatin tarayya ya kamata su dauki matakin da za su bincika kafin wangin hula ya kai mu dare a yi maganin abin.
Akwai wani yunkuri da ku a matakin ku na da ta kuka yi don jan hankalin gwamnati ko kuma hukumomin da lamarin ya shafa?
Ai, akwai imani a wajen mutane. Wanda ba yi da imani idan ya yi wani abu ya dauka cewa ko za a ci mutuncin za ko za a daure shi ko za a yi masa wani abu. Amma kowa ya san gaskiya, local government namu akwai yan boko, akwai da ta kamar irina, akwai wanda ya fito ya yi challenging din wannan abu ko da sau daya, akwai wanda ba za su iya fitowa fili ba saboda harkar tsoro. Tsoro kuma wanda yake jin tsoro ai ba zai yi yadda ya kamata ba, ko ma menene abin ciwo abin damuwa ita ce lokacin da muke samun labarin a wasu wurare tsakanin manoma da Fulani ana ta rigima. Mu tunaninmu mu yi kokarin yadda za mu kare wannan abu. Idan ba jeji ba Fulani, idan babu jeji ba zaman lafiya tsakanin manomi da makiyayi. Saboda haka duk wani abu ya faru a wannan guri ni ba ni kadai bane, kowa da kowa wanda yake wannan yankin nan to zai shiga damuwa, damuwan da kuma ba za a san yakacinsa ba ma sai da abin da Allah ya yi.
To tun da yanzu kai ka damu da wannan harka, akwai wani yunkuri da kai a iyakarin kanka na ankarar da hukuma?
Nayi, na rubutawa gwamna na Jigawa a 99, na rubutawa gwamna na Jigawa 2007, na rubutawa gwamna na Jigawa 2014, na rubutawa gwamna na Jigawa 2016, na rubutawa National Security Advisor na President 2017, na rubutawa gwamnan Jigawa 2012. Saboda haka mun ban damu ba, ai ba zan yi haka ba. Akwai lokacin da shi Excellency Sule Lamido ya tura mutane suka je suka kafa dararruka duk inda yake da gandun daji, duk an kafa dararruka miliyoyi da kudade da yawa aka daibe aka yi wannan abin. An gama wannan abin sai suka ci gaba da sayarwa.
Gwamnan Jigawa yanzu da shi mashawarcin shugaban kasa kan lamuran tsaro sun baka amsa?
Ba wanda ya bani amsa.
Amma wai me yasa ka damu ne da magana kan rubuce-rubuce?
Ai, ita ce ni ko bayan bana nan na kau in san wani abu da mara kyau na nuna bana kamar wannan abu. Hukumomi su sani ya yanzu duk wani gwamna wanda na rubuta masa takarda a lokacinsa ma an yi ko ba a yi ba, ai tarihi yana nunawa matakin da nake so a yi a mai da shi inda yake, wanda gwamnatin colonial government suka create. Kuma wayannan akwai a Taraba an yi rigima, Adamawa an yi rigima, Filato an yi rigima, Neja an yi rigima, wannan duk tsakanin manoma da makiyaya. To saboda haka abin da aka yi can in ba jeji ai ba abin da zai hana nan ma ya faru inda muke din nan.
Allah sarki da ya shi muke bautawa kai ne. Mai mai maka wanda ba kyau dan Allah ka sanar da ni.
Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin wakilan sashen Hausa Isa Lawal Ikara da kuma Mahmud Ibrahim Kwari nake cewa a huta lafiya.
A gayi da Jummai to shirin tsiya madaurin kide kenan aka saurara sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu kuma ga Ibrahim Ka Almasi Garba da shirin jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da saki saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Kamar yadda aka saba ga kuɗin da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaban Buhari ya canza ranar demokuradiyya zuwa 12 ga Yuni don karrama Abiola da ya lashe zaɓe a 1993 zamanin mulkin Janar Babangida. Haɗin gwiwar majalisun dokokin Najeriya ya nuna takaicin yadda yake jami'an gwamnati na musgunawa 'yan majalisar. Da aka yi gyara ko su ɗau mataki da aka gano na tsige shugaban ne. Inuwar Garba mai taimaka wa mataimakin shugaban majalisar dattawa ne kan siyasa.
An ce ga matsala, muna so ka ɗauki mataki a kai. Ba ce a kai bari mu ɗauki mataki kafin ka gyara ba.
Yayin da aka bada belin tsohon gwamnan Kaduna Ramalan Yero, maguna EFCC na cewa suna adalci a aiki.
Mu dai kamar gaskiya kana ciwa-ciwa mun ji ba za mu barka ba.
Wata uku bayan rasuwar sanata Ali Wakili har yanzu majalisa ba ta sanar da hukumar zaɓe ba. Aliyu Bello shine kakakin hukumar.
Daga ran da aka karbi wannan takarda a hukumar zaɓe ne ake sanin cewa akwai wannan gurbi kuma hukumar zaɓe za ta sa ranar da za a yi wannan zaɓe.
Yayin da ake taron bankwana ga marigayi sakataren kungiyar Kiristoci ta Najeriya Rabaran Musa Asake don biso sun katsina kuwa masoyin BOA Bashir Hassan Mashi Allah ya masa rasuwa sakamakon hatsarin mota. Nasira da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, to yanzu za mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Usman Abubakar Babanti ne daga Kaduna da kuma Rabaran Jamilu Abu Ibrahim daga Bauchi. Ga Sheikh Babanti ne.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana kamar yadda ake kira Sheikh Usman Abubakar Babanti ne, babban limamin masallacin Juma'a na matatan mai na Kaduna kuma shugaban majalisar limamai da malamai ta jihar Kaduna. Muhimman abubuwa da suka dami al'umma a wannan ƙasa suna da yawa. Dukkan ƙasashen duniya sun fada cikin wannan tsanani kuma sun fada cikin wannan kunci. Mu a wajenmu nan mu saboda dalilai guda biyu da muka ambata. Na farko dai tukuna an kare tattalin arzikin ƙasar nan kafin wannan gwamnati ta zo. Na biyu sannan sai muka zo aka karbi gwamnatin nan a cikin yanayin wani hali wanda Allah ya kaddaro mana na karayar tattalin arzikin ko kuma darajar man fetur. Wannan ya sa dole ko mun ci ko mun so mu samu kanmu akan wannan. To zaman mu mun fada a cikin wannan yanzu sai abubuwa guda biyu mu gani ne ne mafuskanta. Mun sani dai alal haqiqa matsalan da ke saka mu cikin kowane irin matsala shine abubuwan da muke aikatawa na sabon Allah musamman rashin gaskiyar mutane da fasaka da kudin mutane da sace kudin mutane da makamancin irin wannan. To yanzu menene abin yi gare mu? Na farko tukuna su 'yan Najeriya magana ta gaskiya idan mutane suka fada cikin irin wannan yanayi to dole ne su abin da ake kira wato ainihin sadaukar da kai, wato su sadaukar da kai su dauki hakuri su dauki jimiri kuma su yi iyakar kokarinsu su yi ta addu'a su bi Ubangiji kuma su yi ta addu'a su yi ta neman Allah tabaraka wata'ala ya yaye mana wannan matsayi da muka sami kanmu. Sannan kuma su yi ta kokarin aiki su ga cewa ta wace hanya za su bi su ga sun rage makawunansu raɗaɗin wannan musiba da ta same mu. Sannan in aka komo ga ainihin gwamnati abin da ya wajaba gare ta ita gwamnati ya zama wajibi alal hakika gwamnati nan dole a tausaya mata domin ta karbi mulki ta iske kasa ta fada cikin tsananin mugun hali na cin hanci da rashawa wanda shine ma abin da take kanta akan cewa za ta fara aiki akan sa ta karbi mulki a lokacin nan kasar nan tana cikin tsananin zubar da jini da kashe rayukan al'umma babu gaira babu dalili kuma babu ji babu gani wanda yana daga cikin abin da take za ta fuskanta to abinda wannan gwamnati muke ba ta shawara shine gwamnatin General Buhari ya zanto ta fuskanci wancan kuma ta fuskanci wannan domin saukaka irin wannan matsaloli da muke ciki har Allah tabaraka wa ta'ala ya fidda mu sannan in aka komo a fuskan attajirai na ƙasa da al'ummomi na ƙasa wanda suke masu samu kamar manya-manyan attajirai ba zan ambaci wane kowa ne kowa ne ba wajibi a tsari na shari'ar musulunci idan mutane sun zam sun faɗa a cikin tsanani da cikin kunci to wajibi ne akan mawadata su dauki dabaran ciyar da dukiyansu da yin amfani da dukiyansu domin sauƙaƙa ma al'umma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗi a cikin alqur'ani mai tsarki وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا suna ciyar da dukiyansu akan suna so suna ciyar da talakawa da kuma wanda aka daure a gidan yari da waɗanda suke cikin tsanani mai kunci
shi ma rabaran Jamilu cewa yi
assalamu alaikum ɗan uwana yan arewacin Najeriya mai magana Pastor Jamilu Abba Ibrahim daga nan Bauchi ina mai kira ga dukkan yan arewacin Najeriya mai zaman lafiya da juna domin ci gaba kuma Allah ubangiji ya umarce mu da kan cewa mu yi zaman lafiya da kowa da kowa wanda ma har Allah da kansa ya faɗa a cikin Bible da cewa in baka yi zaman lafiya da mutum mai saduwa da Allah ma zai maka wahala dalilin da kai shine litafi ya ce ku nemi salama da dukkan mutane da tsarkakiya wanda babu wanda za ya ga ubangiji in ba tare da ita ba muna roko ga dukkan jama'a a duk inda mutum ya samu kanshi ya kasance cewa zaman lafiyarsa shi ne kwanciyar hankalinsa, zaman lafiyarsa shi ne salamarsa, zaman lafiyarsa ta dalilin zaman lafiya kuma zai samu albarka. Misali, kamar yadda a zamaninmu na yanzu, muna ganin yadda ɗan uwanmu Fulani makiyaya da wasu ƙabilu suna kashe junansu a kan abin duniya, muna kira musu domin Allah da girmansa da ɗaukakarsa da tunani cewa wata rana za mu mutu mu tare da Ubangiji. Idan ka mutu ya za ka ce wa Ubangiji idan an same ka da rashin adalci da rashin gaskiya da kuma barna wanda har ya kawo faduwa ga Najeriya alal misali aya ta dalilin gonakai a ji tsoron Allah a yi zaman lafiya da kowa da kowa haila yau kuma abu ina kuma ba da shawara ga gwamnatin Najeriya a matsayina na ɗan Najeriya nake wannan magana dukkan kuɗaɗe da aka samu aka kawo su aka karɓo su daga wajen jama'a wanda ya kawo dukiya wanda suka je suka kawo dukiya kar a zauna a kai a yi amfani da shi face za a yi amfani da shi yadda jama'ar ƙasa da ko'ina a duniya za a san cewa lallai kuɗaɗe da aka karɓa a wajen jama'a an yi aikin da shi aikin da zai nuna ci gaba cikin wannan ƙasa ta Najeriya mu tuna da cewa Allah yakan ba da mulki ga wanda ya so Allah yakan yi abu a lokacin da ya ga dama babu kuma mai hana shi ina mai kara bayani da cewa dukkan wanda Allah ya ba daga mai shugabanci ya tuna da cewa wata rana za ya mutu za ya gamu da Allah dole ne ko kowane shugaba ya tsaya aiki da aminci da gaskiya kwayar magana da nake so in bar muku shine idan babu zaman lafiya hatta aikin Allah ma ba za ka iya yin sa ba dole ne mu kasance da zaman lafiya da salama da kwanciyar hankali ni mai magana Pastor Jamilu Abba Ibrahim daga nan Bauchi Allah ya albarkace mu Allah ya sa mu aiki da aminci da gaskiya assalamu alaikum
Jalla allazi wahidu kafala ta kama mana mahadu guda sun
mai to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da rumana
a gai da Ibrahim to jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC menene tasirin watan azumi akan matasa
ni Isan Bala mai wake azumi yana da tasiri a rayuwata domin yana karfafa min ibada ina samun sallolin lafulfuli sauraron wa'azi karatun Qur'ani da sauran ibadu domin ina raba rayuwata kamar kaso uku kaso biyu ina miƙa ta ga ibada ne ina sada zumunta domin ina neman duk inda ƴan uwana musulmi suke je ziyarce su mu gaggaisa a wani lafiya wani zubin a sharuwa a gurin kafin in dawo wajen sana'ata ina rage farashin kayayyaki daidai da yadda musulmi mai azumi zai iya samu shi ma ya bude baki cikin nishadi bayan wannan ina kokarin kyautata wa iyaye na fiye da yadda nake kyautata musu da domin daraja wannan azumi idan kai aikin ibada in za a baka da lada 10 yanzu zai kai a baka lada 20 komai ninka aiki da haka nake umarta ƴan uwana musulmi duk inda suke su dage wajen aikin ibada da zumun da karfafawa juna wajen bautar Allah da karfafawa juna wajen kyautata jama'a da kyautata juna wajen koda ba musulmi bane albarka wannan azumi ya kasance cewa kana kyautata ma domin duk abin da kai tsakaninka da Allah Allah zai baka ladan wannan abu shi ciyar da mumini Allah yana alfahari da shi kuma yana bada wani sakamako na lada wanda yake ba kadan bane dan haka a duk inda nake a rayuwata wannan azumi ina kasancewa cikin salatin annabi istighfar ri hayalala da shoran ayyuka na ibada da roƙon Allah ni'imomi da neman gafara da neman Allah ya bude da mana ya zaunar da ƙasar mu lafiya lau ya zaunar da mu lafiya lau ya bamu abin da zamu ci ya albarkaci ƙasar mu da zaman lafiya ya taimaki shugabannin mu da mu talaka kan mu Allah ya sa mana danƙon zumunci a tsakanin mu ba mu rika samun farakokin rigingimu da shoran su ba dan haka wannan wata wata ne mai albarka gare
to Allah ya samu dace yanzu kuma sai
wasanni a takaice
hukumar kwallon kafar Najeriya wato NFF ta ce an biya dukkan hakkokin ƴan wasan Super Eagles na kasar tun makonni biyu kafin wasan su na farko na gasar cin kofin duniya a kasar Russia a watan Nuwamban bara hukumar ta rattaba hannun yarjejeniya da ƴan wasan akan tsarin biyan albashi da allowance daga rabasa da kuma raba kudin da aka samu daga shiga gasar ta cin kofin duniya tsarin dai yayi tanadin biyan ƴan wasan dukkan hakkokin su na wasannin neman gurbi da kuma kudaden da hukumar FIFA ta bayar kafin soma gasar daga ƙarshe dai dan wasan gaba na kasar Masar Muhammad Salah ya datse shirin da yayi dangane da mummunan al'amarin da ya faru gare shi a wasan ƙarshe ta gasar zakarun Turai da kungiyar sa ta Liverpool ta buga da Real Madrid a birnin Cave Salah ya faɗa a wata hira da jaridar kasar Burtaniya cewa ba shi da tabbas ko da gangan ne Sergio Ramos ya raunata shi ko a'a amma kuma yana ganin cewa Ramos kan iya raunata shi da gangan din a lokacin wasan Muhammad Salah ya sami raunin ne a wata karkiya da captain din na Real Madrid Ramos tun a rabin lokacin wasan na farko lamarin da ya tilasta masa ficewa daga wasan wacce Real Madrid ta yi galaba daga bisani dan wasan baya na kungiyar Bayern Munich ta kasar Jamus David Alaba ya jagoranci ƴan wasan kasar Austria suka kai ziyara ga ƴan wasan Super Eagles na Nigeria da yanzu haka suke zaman sansanin shirin gasar cin kofin duniya a kasar Alaba dai yana bugawa kasar Austria wasa ne duk wanda cewa shi dan Nigeria ne na jini ko da yake ba a can aka haife shi ya kuma tashi ba to amma kuma ya zabi kai ziyara ne tare da takurorin sa domin girmamawa ga kasar mahaifinsa a fagen tennis kuma mace ta farko a duniya Simona Halep ta sami lashe gasar tennis ta French Open ta bana wacce ita ce babbar gasar tennis ta farko da ta lashe ta sami lashe gasar ne bayan da ta doke yar kasar Amurka kuma mace ta goma a duniyar tennis Sloane Stephens a wasan karshe ta gasar a yau Asabar sau uku Halep tana shan kashi a wasan karshe na manyan gasannin tennis na duniya kafin a bana ta sami nasarar lashe babbar gasar ta farko Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
a gai da Murtala da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice
asusun tallafawa kananan yara na majalisar ɗinkin duniya yayi gargadi da cewa ruwan sama da ake tafkawa kamar da bakin ƙwariya a Somalia yana jefa ɗaruruwan kananan yara cikin matsanancin hadarin kamuwa da cututtuka da kuma mutuwa an kashe wani sojan Amurka na musamman yayin da aka kuma jiwa waɗansu hudu rauni lokacin da kungiyar da ake alakantawa da Al-Qaeda ta kai hari jiya Juma'a a wani wuri da ake gina a karaman sansanin soja a kudu maso yammacin ƙasar Somalia
masu sauraro da wannan muka ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Alheri Grace Audu ta yi gabatar da shirin da kuma Salamon Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Phil Hashin Guman nake cewa ku kwana lafiya assalamu alaikum.